بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne daidai da daren 8 ga watan Juma'a Saniya hijirana da shekara 1433 daidai da 27 ga watan April shekara ta 2012. Wannan shine kafin na 60 daga cikin jerangiyar karatutukan littafin Sahihu Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaji, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, mun karanta babun la yakfi mujarrad at-talaffuz bi shahadataini bal la budda min istiqan al-qalbi, babin da ke bayani akan cewa fadin la ilaha illa Allah kadai ba zai wadatarwa musulmi daga ya samu aljanna a lahira ba har sai ya zan yana da yaqini a zuciyar shi cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Muhammad bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Mun ji a inda ainihin wato malamai suka bayyana cewa wannan babi al-Imam al-Qurtubi ya kulla shi ne dan ya rugurugu da wato al-Imam Muslim, inda Qurtubi Abu al-Abbas yake cewa Muslim ya kulla wannan babi ne dan ya rugurugu da aqida da kuma mazhabin ainihin wato waɗanda suka zake daga Murji'awa, waɗanda suke cewa ai da zaran mutum ya faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta isa ta ainihin wato yi shaida cewa shi tsantsar mumini ne tun daga baki har zuci. Muka ji cewa ingantacciyar magana wadda ainihin hadisai suka bayyana, la ilaha illallah tana shigar da mutumin da ba musulmi ba cikin musulunci, kuma tana tsare jinin shi, tana tsare dukiyar shi, tana kuma tsare mutuncin shi a wurin musulmi. Amma shedar cewa wannan fadin la ilaha illallah kadai azartar da cewa mumini ne shi dan aljanna a ranar lahira, to wannan kuma sai in yana da yaqinin zuci. A ƙarƙashin haka, hukunta cewa wani dan aljanna ne a nan duniya in ba kana da nassi ba, to karkai. Amma in kana da nassi, Qur'ani ya faɗi ko hadisi ya faɗi, to wannan babu laifi sai ka ce wani dan aljanna ne. Hadisin da muka karanta wani dogon hadisi ne wanda insha Allah ta'ala mun fara sharhin shi, amma saboda muhimmancin mas'alolin da muke tattaunawa zan koma in karanto mana ainihin hadisin insha Allah ta'ala, sannan sai in ci gaba da tattauna mana ainihin sharhin. Al-Imam Muslim yace haddathani Zuhair ibn Harb حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أبو كثير تابعين دقتك من يما لمن تابعيتي. حدثني أبو هريرة ما لمينا الإمام أبو هريرة صاحب السنة والحديث يا كرم تدني حديثي قال يتي كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكسا جمنا ززوني كي ويد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر منا تارد أبو بكر دا عمر أتكن تار جماعة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya miƙe min bayni azhurina, yana zaune tsakaninmu sai mu ga ya miƙe ya tafi wani wuri. Fa abta alaina, yayi jinkiri bai dawo ba. Wa khashina an yuqtafa adunana, sai muka ji tsoron kar wani abu ya same shi ba ma gurin. Wa fazi'na, muka firgita muka razana. Fa qumna, sai muka miƙe. Fa kuntu awwala man fazi'a, Abu Huraira yace ni ne mutum na farko da na razana. Fa kharajtu abtaghi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai na fita ina neman ina manzon Allah yayi. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li bani najjar, har sai da naje wani shinge wata gona ke wayayya ta ainihin mutanen Madina.
ta jama'ar Banu Najjar, dangin su Anas kenan. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid, na kewaye wannan gona kaf ko zan samu kofar da zan shiga inda aka kewaye ban samu ba. Fa idha rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin, sai ga wata kafa, wata ƴan makwarara wadda take shiga cikin wannan lambu, cikin wannan kewayen gona. Min bi'irin kharija, wannan magangaren ruwa daga wata rijiya ce da ke wajen wannan gona, ruwa ke gangarawa yana shigarta. War rabi'u al jadwal, Abu Huraira ya fassara ar rabi'u din nan da ya fadi a cikin ainihin wato hadisin, sai yace abinda ake nufi jadwal wato ya kafa haka wani dan kwami, wani dan wuri da za a iya huda a shiga. Fa ihtafaztu kama yahtafizu sa'alab, sai na ainihin dirga ne tsalle kamar yadda dila yake ainihin wato tsalle. Fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai na shiga cikin gonar na samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala, sai manzon Allah yace Abu Huraira, Abu Huraira ne? Fa qultu na'am ya rasulullah, Abu Huraira yace, sai nace iya manzon Allah. Qala annabi yace ma sha'anuk, me ya kawo ka lafiya? Qultu, sai nace da shi, kunta baina azhurina, kana zauna a tsakiyar mu. Fa qumta fa abta'ta alaina, sai ka tashi kuma ka dade gare mu, baka dawo ba. Wa khashina an tuqta'a dunana, sai muka ji tsoron kar a abka maka da wani mugun abu a same ka mu kuma muna nan. Fa fazi'na, sai muka ainihin razana. Fa kuntu awwala man faza, ni ne farkon wanda ya fara razana ya ainihin kuma zabura. Fa ataitu hadha alha'ita, nazo wurin wannan gona. Fa tahtafaztu kama yahtafizu sa'lam, shine na ainihin durgo cikin ta kamar yadda dila yake ainihin dirga a cikin wurin da ya so ya dirga din. Wa ha'ula'in nas, wara'i yace kuma ga mutane nan da muke zaune su ma sun biyo ni. Fa qala, sai manzon Allah yace ya Aba Huraira, ya kai Abu Huraira. Wa aqtani na alaihi, manzon Allah sai ya kawo takalman shi guda biyu sai ya bani. Qala, sai yace izhab bina alayya hatayn, ka dauki takalman nan na guda biyu ka tafi wurin jama'a. Faman laqita min wara'i hadha alha'id, wanda duka hadu da shi a bayan wannan gona. Yashhadu an la ilaha illallah, yana shaidawa da la ilaha illallah. Mustaiqinan biha qalbuhu, a halin zuciyar shi ta sakankance da la ilaha illallah. Sharadi din kenan, kaji dalilin da yasa aka kulla babu. Koda ka fada, koda ka shaida, sai zuciyarka ta sakankantu, ka saki jiki gadangadan da gaske, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Bashartuhu bil janna, ko bashirhu fa bashirhu bil janna, to sai kai mishi albishir da aljanna. Duk wanda ka same shi da wannan aqida ta la ilaha illallah, ya saki jiki da ita, to kai mishi albishir da aljanna. Fa kana awwala man laqitu Umar, yace ko da na fita farkon wanda na fara haduwa da shi shine Umar. Fa qala, sai Umar yace ma hatani na'lan ya Aba Huraira, Abu Huraira wadannan takalma ne na ganka da su guda biyu. Fa qultu, sai nace hatani na'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam, wadannan takalman guda biyu na manzon Allah ne. Ba'athani bihima, ya aike ni da su ne dan su zama shaida. Man laqitu yashhadu an la ilaha illallah, yace in fada wa duk wanda na hadu da shi yana shaida da la ilaha illallah. Mustaiqinan biha qalbuhu, zuciyar shi ta sakankantu da la ilaha illallah din. Bashartuhu bil janna, yace in yi mishi albishir da aljanna. Fa daraba Umar biyadihi baina fadayya, sai Umar ya sa hannun shi sai ya bugi tsakankanin nonuwa na guda biyu wato kirjina. Fa harartu listi, sai ne daka da gindi na fadi ta baya. Fa qala arji ya Aba Huraira, sai ce kai Abu Huraira koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Fa raja'tu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam, sai na koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Fa ajhashtu buka'an, na cika da kuka na isa cikin kuka waraki bani Umar to sai Umar ya biyo ni amma da ya tashi biyo ni sai ya hau kan abin hawa kaga zai zama bambancin isowa ta da tashi kadan ne kenan tunda ni na tawo a kasa shi kuma ya hau ya biyo ni fa idza huwa ala asari sai gashi a bayana ya bi sawuna fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce da ni malaka ya Aba Huraira ya kai Abu Huraira me ya same ka fa qultu sai nace laqitu Umar na hadu da Umar ne fa akhbartuhu billazi ba'athani bihi sai na bashi labarin billazi ba'astani bihi na fada wa Umar maganar da ka aike ni fa daraba baina sadayya darbatan sai ya bugi tsakanin nonuwa na guda biyu bugu harartu listi na fadi ne daka da gindi akan duwai wayana qala rji Umar yace in koma fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to da Umar yace in komo shine na komo to sai manzon Allah yace da Umar ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alt domin kenan yanzu Umar ya halarto ga kuma karash Abu Huraira ya kawo sai annabi yace kai Umar me ya kai ka ka aikata abin da ka aikata qala ya rasulullah bi abi anta wa ummi sai Umar yace ya manzon Allah na baka fansar ubana da uwata aba'asta Aba Huraira bin alayka man laqiya yashhadu an la ilaha illa Allah mustaykinan biha qalbuhu basharahu bil janna da gaske ka aiki Abu Huraira akan ya fada wa duk wanda ya hadu da shi yana shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya samu yaqini da sakankantuwar zuci cewar ye mai albushur da aljanna kai ka aike shi da wannan sako qala na'am manzo Allah yace kwarai da gaske ni na aike shi qala sai manzon Allah sai Umar yace fala tafa'al ya manzon Allah ina ganin karkai haka fa inni akhsha an yattakila an-nasu 'alayha ina jin tsoron kar mutane su dogara da wannan falala da cewar sun fadi la ilaha illa Allah suna da yaqini sakamakon haka su daina aiki fa khallihim ya'malun rabu da su su ta aiki ya manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya karbi wannan shawara ta Umar yace fa khallihim na'am rabu da su lalle su je su aiki jama'a kun ji wannan hadisin da muka karanta wanda a gurguje malam ainihin wato ya tabo mana mas'aloli masu dimbin yawa dangane da wannan hadisi wadanda daga cikin mas'alolin ne muna cikin karatu lokaci ainihin ya kure mana mas'aloli ne wadanda suna da matukar fa'idoji kwarai da gaske amma dai mas'alar farko mun ji cewa wannan hadisi yana daga cikin ainihin wato hadisai da al-Imam Muslim ya ainihin ruwaito su shi kadai cikin shahararrun malamai su Bukhari Abu Dauda Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah ba wanda ya ruwaito wannan hadisi Muslim kadai ya ruwaito shi ina fata an gane amma al-Imam Abu Nu'aym da al-Imam Ibn Hibban dukkanin su sun fitar da ainihin wannan hadisi na daga cikin fa'idojin da muka ji na mas'ala ta biyu na wannan hadisin bayan mas'alar farko muka ji cewa wannan hadisi ya nuna fadin la ilaha illallah da baki ba tare da zuciya ta sakankance ba to zai fa'idantar da kai ne kawai ka zauna lafiya a nan duniya da musulmi amma a lahira ma damar ka fadi ne ba da gaske ba zuciyarka ba ta da yaqini ba za ta amfane ka ba za ta kai ka ga aljanna ba mun tattauna wannan mas'alar daya bayan daya muka ji cewa wannan hadisi yana nuna cewa mustahabbi ne zama wurin malamai an so ka rinka zama kusa da malamai kana sauraron me suke cewa a lokacin karatu ko a lokacin wa'azi haka ko da zaman hira ko zaman cin abinci ma damar da malami ne zaka karu ko waɗanda suke fatawa ko wasu waɗanda in suna zance ana fa'idantuwa da iliminsu saboda hikimomi da Allah ya ba su na daga ciki har wa yau wannan hadisi yana nuna in ka zo kana bada labari to wajen lissafin mutane ba sai ka lissafe su duka ba sai ka faɗi waɗanda suke shahararru a ciki don haka muka ji Abu Huraira da yace cikin jama'a masu yawa akwai Abu Bakr da Umar na daga cikin abubuwan da wannan hadisin ke jan hankalin mu irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da irin yadda suke kula hankalinsu yana kan shi ku dubi yadda ya tashi tsaf ba tare da ya gaya musu ba amma tsayi sai zuciyarsu ta gaya musu cewa to lallai su tashi su bi shi saboda kada wani abu mummuna ya same shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula wa radiyallahu ta'ala anhum in ba ku manta ba mun shiga cikin mas'ala ta shida wata gagarumar mas'ala da ke cikin wannan hadisi sai lokaci ya kure mana zan karanto mana ita kaf daga cikin wannan sharhi al-bahrul muhit as-sajjaj wallafar babban malamin hadisin duniya al-sheikh ainihin wato muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malai yace wa minha جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك وانا حديث ينا نون يا حالتك شججدا واني كو غونر واني كو أوبش واني كو وتملك تواني ما دامر چوا كاسن چوا بزيدا مبا كو بعد إذن شبا أم فهمت معنى ينا دا أوفيس ينا دا جدا yana da shago yana da gona sai kaga yazo ya same ka a ciki sai bai nuna damuwa ba kana da yaqinin wannan abun baya damun shi to babu laifi ko bai baka izini ba zaka shiga sai dai anan da yake mun ce gida wajibi a tsaya a lura dan kar abin ya zan ya dace da al'ada mummuna irin tamu ta kasar Hausa cewa idan gida gidan wanka ne ko gida gidan dan uwanka ne ko gida gidan wani aminin ka ne da matar shi a gidan ko da matan shi zaka iya zuwa kai tsaye ka shiga wannan kam bai halatta ba sai in zaka ainihin yi sallama ka nemi izini ita kuma matar tashi ta yi shiga irin shiga ta shari'a saboda wani wanka ne ko saboda wani kanin ka ne ko aminin ka ne ko kuma a office mai gidanka ne bai halatta ka shiga gidan shi ka ga matar shi da ƴaƴan shi ƴan mata a irin yadda shi mai gidan yake ganin su ba a kiyaye wannan jama'a wannan kam duk aminci duk abota duk ƴan uwanta ko da ta kai shakikancin uwa ɗaya uba ɗaya bai halatta ba a cikin hasken shari'ar musulunci sai a kiyaye a cikin hadisi da al-Imam Ahmad ابن ماجه سكرويت ده اسنادي صحيح النبي صلى الله عليه واله وسلم ياي قبا يكي cewa iyyakum walham ku ita ka tsantsan iyyakum waddukhul ala nisa ku daina shiga gidajen matan mutane sai wani yace falhamu ya manzon Allah gidan wana fa idan ni kanin shi ne ba zan iya shiga gidan shi ba sai manzo Allah ya ce alham almaut kanin miji mutuwa kenan akwai hadari ka bar kanin ka rinka shiga gidanka kai tsaye hadari mafi girma shine ya saba ma Allah hadari mafi girma kenan shine saba wa Allah ne Allah bai yarda da haka ba saboda haka koda kaninka ne zai shigo gidanka ya kai matsayi na balaga ba yaro ne dan shekara 3 4 5 ba to wajibi ne yayi sallama ya nemi izini matan gidan kuma su kauce a musulunci babu wasan kanin miji ku kiyaye kaje ka samu matar wanka tana zaune a kitchen ka sada da ka tsikare ta ko ka kama wuyanta ka matsa ta baya ku yi wasa ka ce kai yarinyan nan kin fara koshi annabi yace alhamu almaut ku kiyaye iyyakum waddukhulu ala nisa haka annabi yace ku daina shiga gidan matan mutane a kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya san cewa in ya same ka office din shi ba zai damu ba, in ya same ka a gonar shi ba zai damu ba, in ya same ka a shagon shi ba zai damu ba. Amma a wannan wurin ni kuma ina cewa aiki da hankali yafi aiki da agogo. Ko da ka san cewa mutum in ya same ka a office din shi ba zai damu ba, to kai kuma ka rinka taka tsantsan karka zake, karka je a office din shi kana dakawa sakatarin shi tsawa, direban shi kana wulakantawa, saboda wai kai kana da authority ai mai office din abokinka ne. Ka rinka taka tsantsan, karka je ka rinka diban komai, ka rinka kiyaye mishi nashi mutuncin. Dan haka ku kiyaye wannan magana. Sai malam yace haka din ya halatta in har kasancewa baya da fushi, baya da bacin rai akan haka, lima waddatin bainahuma, saboda akwai kauna au gairi zalika ko kuma surukuntaka ko aminci. Fa inna Aba Hurairata radiyallahu anhu dakhala al-ha'id fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala zalik. Kaga dai Abu Huraira ya shiga cikin gonan nan, kuma da annabi ya zo ya ganshi bai mishi fada ba, ya kyale shi. ولم ينقل انه انكر عليه بعد بعد لبارن cewa annabi ya mai fada ba. قال النووي رحمه الله تعالى babban malami muhaddiki akan sharhin sahih muslim shine al-imam an-nawawi yace wa hadha ghayru mukhtassin bidukhul al-ard, wannan fa ba ya shafi gona bane kadai, bal yajuzu lahu al-intifa'u bi adwatihi, in ya shiga gonan ma zai iya daukan kayan gonan ya amfani da su. Wa akli ta'amihi, da kuma cin abin da ke cikin gonar, ka tsinki ƴaƴan mangwara ka sha, baya nan ka shiga cikin gonar shi ka zauna ka sha, ya same ka a cikin lambun shi ka wanke karas kana ta ci, babu laifi. Amma fa kun ji ka'idar, sai inda me, sai in ka san cewa in ya gani ba zai damu ba, in ba haka ba za a yi ta sha ta da garban biki. Kana jin wata waka da garban biki shata yake mishi, yana cewa laifin da nema gona, laifin da nema daji, laifin da nema gida ka yafe mini don Allah. Kafin shata ya mutu aka tambaye shi wannan laifi ne, yace yana saurayi in ya dibo mawakan shi daga huntuwa, suka taho a gona sai su zo su tsaya, suka taho sai su zo su tsaya a gidan mai na garban biki a nan garin biki. Naka cika mishi mota da motocin yaran shi da mai, kawai sai ya kiye gaba, in suka yi mishi magana sai ya leƙo ya ce ba gidan man ubana ba ne, in garban bici ya zo sai ya girgiza kai ya ce kai yaran nan. In ya tafi gonar garban bici a bayan garin bici kuma, ya je ya samu ƴaƴan itatuwa su ci su ƙoshi, ya yanka ƴan shila su gasa su ci su ƙoshi, kawai sai ya fita zazzagi ma'aikatan ya ce gonar uban shi ce. Shine laifin da yayi a daji, wancan kuma laifin da yayi a gida. Shine yace ko tambayi baba ya yafe mini dan Allah. To kaga irin wannan gaskiya karka sake ka saki jiki kadai dan kaga cewa wai an kyale ka, ka rinka kana taka tsantsan. Amma in dai ka san babu wata matsala to babu laifi, malamai suka ce ya halatta. Walhamlu min ta'amihi ila baitihi, zaka iya diban dankalin turawa, dankalin hausa ne, yalon bella ne, kabeji ne, ka cika buhu ka dauka kai gidanka. Wa rukubi dabbati, ya halatta ka dauki dabba shi ka hau, idan ka kana sukuwa da dokin shi ko raƙumin shi, ko kuma ka zo ka dauki kidin motar shi a wurin matar shi ka dauka ka je kai kilisa da al'asar ka je ka dawo. Wa nahwi zalika min at-tasarruf alladhi ya'lamu annahu la yashqu ala sahibihi, malan yace da duk wani amfani da dukiyar mutum ma damar kasancewa haka ba zai tayi mai da hankali ba. Hadha huwa al-madhhab as-sahih alladhi alayhi jama'ir as-salaf wal-khalas, yace wannan ita ce mazhaba ingantacciya wadda mafi yawancin malaman farko da waɗanda suka biyo bayan su akan ta suke. Min al-ulama, daga cikin malamai, rahmatullahi alayhim, Allah madaukakin sarki ya yafe musu. Wa sarraha bihi ashabuna, Nawawi yake kuma malamanmu na mazhabin Shafi'iyya sun fito karara sun bada fatawa akan haka. In ka ji Nawawi a cikin littafin shi sharhin sahihu muslim ko al-majmu'u sharhu al-muhadhab ko a wani littafi daga cikin littafin shi masu dimbin yawa, in ka ji ya ce kaza قال أصحابنا قو هذا الذي عليه أصحابنا من ذلك نفد أصحابنا شيني معلما سنة مذهب شافعية. وقال أبو عمر ابن عبد البر شيكو الإمام ابن عبد البر شيكو ما تيني دك اتكين معلما حديثي كما مسنا فكه اتكين مذهب مالكية يتي وأجمعوا معلما مسلم سنهد على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. malamai suka ce to ko da aka ce ya halatta ko da ka san wani ba zai damu ba ka shiga gidan shi ko gonar shi ka dibi abincin shi ka ci har ka diba ka tafi da shi gidanka amma ahir kar ka sake zuwa ga naira da kwabo kar ka taba kudi da makamantansu yawwa banda waɗannan kai dai ka dibi abinci ka same shi da buhunan shinkafa ka auna wanda zaka je ka ci da makamantansu ma damar ka san ba zai dawo ba amma kaga kudin shi karkadi ban mishi haka duk wani abu da yake makamancin kudi an fahimta to sai malan yake cewa wa fi thubutil ijma' fi haqqi man yuqta bi tibi qalbi sahibihi bi zalika nazar wa la'alla hadha yakunu fi ad-dirahim al-kathira allati yushak aw qad yushak fi ridahu biha فإنه متفق على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به دنگane da mas'alar da Ibn Abdul Barr yace malamai sun hado akai yace to amma fa akwai abun dube game da maganar cewa malamai sun hado akai dangane da irin kudin da in an taba din nan shi ba zai baci ba shi yake cewa idan kudi ne yan kadan yanzu mutumin da yake multimillionaire ya dan aje kaga wata naira 500 a tebur a office din shi dan ka dauka wannan semi to amma abinda asali ake tsoro dama game da matsalar kudi kudi sukan haddasa da rikici da zaran ya aje kudi bai gani ba yakan yi zakan sata amma in ya aje abinci bai gani ba yakan ba da uzuri anan abinda malam yake so yace tayo abinda akai ijma'i akai ka ataba na kudi din kudi masu yawa amma kudi yan kadan to wadannan ainihin babu matsala domin kudi masu yawa sune zasu ainihin ja shakka to sai malam ya gina wata matsala yace to anan kuma tunda an fara magana shakka koda abinci ko sutura ko wani abin da duk zai ja shakka to shi ma a kauce mishi kawai shine abin da yafi alheri thumma dalilul jawaz في الكتاب والسنة ما لن يكيتي وفي الباب الكتاب والسنة يكي كساني دا أكتي ياها لتكشق قونر متون قوة دوك يشكي تصرفي إنكا سنيا أمنشي يكي با مغاناتي أكفت يتسنزوتي أبا دليل تناتكين القرآن دا سنة وفعل وقول أعيان الأمة دا كما أيكي دا فتوين مغانغن من يما لمن الأمة فالكتاب قوله تعالى kaga dai qur'ani bari ka ji abin da Allah yake cewa Allah madaukakin sarki cewa yake laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti aba'ikum kaga ayar da ya hujja da ita da Allah madaukakin sarki yake cewa makahu ba shi da laifi haka gurgu ba shi da laifi haka mara lafiya ba shi da laifi kai ku kan kuma masu lafiya ba ku da laifi idan kuka ci daga ainihin cikin gidajen ku gida ne da kake zaune a gidan sai yunwa ta kama ka sai ka shiga kitchen kawai sai kaga ainihin abinci sai ka diba ka ci ko kuma ainihin gidan ubanka ne sai ka diba sai ka ci duk babu laifi ila qauli ta'ala har inda Allah yake cewa aw sadiqikum ko kuma abokinku kaga aboki ma ya shigo dan haka kaga dalilin asalin maganar kafin ma akai ga hadisin nan akwai aya ta alqur'ani ita ce aya ta 60 cikin suratul nur da daya wa sunna hadha alhadith wannan hadisin da muke sharhi akai shi kuma yana daya daga cikin hadisan da aka kafa hujja da su akan halaccin haka wa hadithu kaseera ma'rufa bi nahwi akwai kuma wasu hadisan masu yawa irin shi wa af'ali salaf da kuma aikin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai wa aqwaluhum fi hadha akthar min an tuhsa fatoyin maganga fatoyi da maganganun malaman farko akan wannan mas'alar
yawan su yafi karfin a kirga. Wallahu ta'ala a'lam. Intaha kalamun Nawawi. Ka ji maganar Nawawi malam yace wa huwa bahsun nafis, wannan magana ce wadda take mai dadi, kaji an tattake wuri akan ta. Jama'a kun ji wannan mas'alar. To wannan mas'alar kamar yadda nake jama'a, lalle ne kai da taka tsantsan. Wani ta iya yiwa ya saka maka fuska, amma a zuci baya jin dadin abin da kake. To dan haka a cikin abin da kake din ka rinka yin taka tsantsan. Karka ce aini duk motocin wani wadda din naga dama zan iya daukowa, ka zo nan kana bugun kirji a halin shi kuma a shi abin yana so sa mishi rai. Ya zama sai inda bukata karka rinka yi dan alfahari ko almubazaranci. Ka lura da wannan. Haka abin da ya shafi abincin nashi. Haka duk waɗannan matsalolin. A wannan munasabar ce zan yi amfani da wannan damar in ce, musamman ‘yan uwa ustazai, galibi idan aka gayyace ka cin abinci a wani wuri, turin da taka tsantsan akwai wasu abubuwa da na lura ‘yan uwa sukan yi wanda yake haƙiƙa akan ga rashin ladabinsu ba su lura ba. Ka je gidan wani babban mutum, director ne ko famse ko minister, sai aka zo za a ci abinci. Sai zama an kewaye tebur wajen mutum goma. To in ka zo za ka ɗibi abinci, ɗibi ɗan kaɗan. In ka zo za ka sa yankan nama, dubi yawan jama'a. Kai karka dubi buƙatar kanka. Wani nisa sai loda faranti, sai ga ya kewaye farantin da nama. Ya bar nama uku a halin ga mutum saura tara, har da mai gidan. Ko kun fahimta jama'a? Wannan kuskure ne. Duk inda aka je wurin cin abinci in jama'a na da yawa, aka miƙa wa kowa faranti, ko irin wanda ake ɗibi da kanka ne, to ɗibi ɗan kaɗan. Ba irin abincinmu ne na talakawa wanda ba shi da maiƙo ba. Mu abincinmu na talakawa ba maiƙo, don haka sai mun ci da yawa ake ƙoshi. Abincin gidan manya ‘yan kaɗan ake ci sai a ƙoshi, saboda ya haɗu. Akwai wannan sirrin galibi ustazan ba su sani ba. Ina fata an gane. Bara muna nan aka yi waya aka ce ga malamai an gayyace su vila, suna nan suna ta loda abinci. Sai shi wanda ya bugo waya yake gaya mun, yace yana da yaƙinin ba za su iya cinye abin da ya ga duk sun zuba a farantin ba. Da yake ya sa musu ido don ya ga kuskuren su, dan boko ne. Kasan dan boko kullun so yake ga faduwa dan Arabiya. Saboda haka shikenan. Aka gama yace babu mutum ɗaya da ya iya cinye abin da ya zuba. Idan ka je gidan manya, ba irin gidajenmu ba ne da za ka ga shinkafar ta zo dry, busasshiyar shinkafa, ba wani maiƙo a ciki, ba kifi, ba wasu ganyayyaki, ba wani koren wake a ciki. Haka shinkafar gida irinmu sai ka ci ka ƙara. Dam. Amma gidan manya shinkafar duk ɗiba da za ka yi akwai abubuwa na kewaye da ita, waɗanda da sun shiga cikinka sai su baƙe-baƙe. Ina fata an gane. Saboda haka in ka ɗibi kaɗan ya isa. Allah ya sa kukan kuciya ya zama maka jawabi. Na mala. Hey. Wajuhul istinbat din
abin da nake kallo. Farko dai ga Qur'ani ya hana kai ka shiga gidan mutum har sai ka nemi izini.
A'a, ba ta wannan babin suke magana ba. Ba babin shiga izini, wato babin a ce ka nemi izinin kai sallama. An fahimta? A ce matar shi na gidan ko ‘ya’yan shi na gidan sun yi maka izini ka shigo. Sai zo ya same ka zauna a falon shi, ya zai ji. Sai zama ba zai ci komai a kanka ba. Hasali sai ya samu abincin shi da aka aje a kan tebur ɗin shi, ana jiran nashi ne shi ya zo ya ci. Ka ɗiba ka ci, duk sai ka yaƙinantu ba zai ji komai ba. An fahimta jama'a? Akwai abokin da za ka yi baƙi ma sai ka yi wa iyalin shi waya cewa don Allah su yi sauri su shirya maka abinci, za ka zo da su gidan.
shi in kai haka to zai ji dadi ne. Idan har ba kai haka ba yaji labarin kai baki yazo sai ya samu ga kanan kazo da bakin abinci ba sai kace a kaje ka kai su hotel kun ce ci a wani irin abu zaka yi mishi haka ga gida ba zaka sa ai maka abinci ba ka. To kaga irin wannan matsayin ka a wurin shi ya kai abin alfahari ne gare shi a ce kazo gidan shi ka ci abinci. To irin wannan ake nufi ba wai shigar ba kawai. Malam yace wa minha anna al-imama wa kabir al-qaum mutlaqan idha ra'a shay'an wa ra'a ba'd atba'ihi khilafahu annahu yanbaghi lit-tabi' an ya'ridahu 'ala al-matbu'i. Wannan hadisi yana nuna duk mutumin da yake shugaban jama'a ne. Al-imam anan ba wai shugaban sallah ba. Dagaci ko sarki ko hakimi ko mai anguwa ciyaman na karamar hukuma ko gwamna wanda yake jagorancin al'amarin jama'a ko kuma wani shugaban al'umma wanda yake za a ce a anguwa dattijan anguwa ne shi idan ya kawo wani ra'ayi a cikin jama'a sai wasu daga cikin mabiyan shi ko jama'ar shi su kuma sai suke ganin wannan ra'ayin ba shi ne ya dace ba to yanbaghi littabi' ya kamata ga kai mabiyi ku jama'ar anguwa ya kamata an yi aridahu alal matbu' a gabatar da wannan ra'ayi zuwa ga shi shugaba din kada yayi magana kawai sai a ja baki a shiru a watsi sai kuma a koma gefe guda ana kunkuni an yi magana sai a ce ranka ya dade bayan mun tashi taro mun je mun yi nazarin maganganun da ka fada muna ganin da a aikata kaza to da kaza za a aikata da zai fi to ya kamata su mabiya su yi magana da shi wanda suke bi liyan zura fihi shi kuma dan ya tsaya ya nazari game da abin da suka faɗi fa in zahara lahu ma qalahu tabi' huwa sawab idan shi wannan shugaba ya gano cewa abin da mabiyin ya faɗi shi ne daidai raja ilaihi sai ya dawo ya bi ai da ma al'amarin shugabanci Allah ya ce wa amruhum shura bainahum al'amarin shawara ce wa illa idan ku shi shugaban ya ga rashin dacewar abin da mabiyin ya faɗi bayyana littabi' jawab ash-shubha allati aradat lahu sai ya bayyana wa shi wannan mabiyin nashi yaya aka yi al'amarin ya rikita shi bai gane ba sai ya ce ai wannan tunanin da kake in an yi shi ba zai ba saboda mun taba yi ko kuma saboda zai ja kaza saboda kaza saboda kaza wato abin da ake nufi jama'a idan kana shugabancin jama'a kar ya zama abin da ka yanke kawai shine final a'a ya zama mas'ala ce ta jama'a to gabatar musu da ita sai aka tattauna sai aka kwana akan shawara guda shikenan to amma in ya zan a matsayinka na shugaba ka bugi kirji ka faɗi wata magana sai wani ya daga hannu ya ce ran mai gari ya dade ko alagafar ta malam ko ranka ya dade ko a cikin gidanka ne sai matarka ta ce mai gida ko wani ɗanka ya ce amma baba ni ina ganin kaza da farko ka saurare shi to amma waɗannan irin tattaunawar abu na farko a matsayinka na shugaba ko limami ko jagoran jama'a ko mai gida sai ka shimfiɗa musu yanayin da za su samu fuskar yi maka magana wani tsoron shi ake yi kamar mala'ikan mutuwa don haka da ya faɗi magana ana ji ana gani ba daidai ba ce sai dai kaga wannan ta kalli wannan wannan ta kalli wannan sun sunkuyar da kai ba za su iya faɗa mai ba saboda me saboda bai shimfiɗa musu yanayi na tarbiyyar magana ba to ka bada dama ya zama akwai freedom of speech a cikin kungiyarka ko dariƙarka ko mazhabarka ko masallacinka ko makarantarka ko ofishinka ko gidanka ko a wata harka da kake gudanarwa wannan zai taimake ka idan ko ka riga ka zartar da hukunci to kar ka ce hukuncinka is final a'a bari in wani ya ga kuskure ya faɗi idan ka lura cewa abin da yake fahimta na kuskure ba daidai ba ne sai ka dawo sai ka bayyana mai sai zama yanzu abin da kuke aikatawa tsakanin kai da jama'a ka kuna aikatawa ne a bisa dukkanin ku kun gamsu kar ku yi abin da gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin good luck da su ungozi da su ainihin CBN governor Sunusi Lamido suka yi wa mutanen ƙasar nan da suka tashi magana zare ainihin tallafin man fetur da suke da'awa sai suka ce za su bi su zauna da jama'a yanki yanki dan su ji me jama'a za su ce sannan a dawo a sake tattaunawa a san meye abin da za a yi na ƙarshe na'am ra'yun sadidun a very good opinion haka ya kamata a yi amma suna zuwa da suka zauna a Lagos da suka ji irin yadda jama'a suke mayar da martani da kaushin harshe kawai sai suka ce shikenan ba za su sake zama ko ina ba kuma sun zartar da magana kuma ba ja da baya shi yasa kasar ta so ta yi tangal-tangal din da ta so ta kifa su cikin kogin maliya ina fata an gane wannan ba tsari ne na shugabanci ba tsari na shugabanci ka rinka sauraron mutane ka rinka ba su damar magana kasantuwar ka zama shugabansu baya nuna cewa kuma baiwa ta basira ta dan adam kafi su kasantuwar kai ne malaminsu baya nuna baiwa ta dan adam kuma taka tafi tasu ta iya yiwa karatu kafi su kawai amma sun fi ka gogewa domin cikinsu akwai wani tsohon ma'aikaci akwai wani tsohon dattijo akan abin da ake tattaunawa mai yiwa akwai wanda yake cikakken masani ne a wannan fagen misali jama'a wani matashi ne aka taɓa bashi shugabanci na wata hukuma ta alhazai ya zo ne mu shawara mu a matsayin yana ganin mu sama muke da shi mu kuma sai muka ce mishi to inda gaske yana neman shawaran mu a je a nemo stakeholders a je a nemo duk wanda yake da ruwa da tsaki akan harkar alhazai muka je aka taro a Kaduna aka nemo malaman jami'a aka nemo malaman cikin gari aka nemo limamai aka dauko daga kungiyoyi aka dauko daga wakilan mata kungiyoyin mata masu wa'azi da sauransu aka dauko daga cikin masana game da harkar zirga-zirgan jiragen sama wallahi akwai abin da yake dukkan mu masu da'awa muna zargi akai da wani ya mike masanin harkar zirga-zirgan jiragen sama ya warware matsalar gaba ɗaya sai muka fahimta yace abin da yake faruwa duk lokacin aikin hajji ake samun matsalolin jiragen sama yace matsala ɗaya ce matsalar kuwa ita ce yace duk ƙasar da ba ta da jiragen sama to har abada ba za ta fita daga matsala ta zirga-zirgar alhazai ba aka ce me yasa sai yace yawa daidai lokacin tafiya aikin hajji yace yana daidai da lokacin November December lokacin hutun Kirsimeti yana daidai da lokacin da ake sa wasannin kwallo na duniya a ko'ina yace to masu tafiya wasannin kwallo din nan kudin da suke biya na zirga-zirgar jiragen sama ya fi kudin da alhazai suke biya na aikin hajji saboda haka su kuma masu jiragen sama 'yan kasuwa ne ya san cewa in ya ɗibi mutane an tafi Los Angeles wasan kwallo zai samu 100,000 in an tafi aikin hajji kuma zai samu 30,000 kuma shi dama ba ma musulmi ba ne sai ya ce saboda haka matsala game da zirga-zirgar alhazai ya ce gwamnatin Najeriya ko ta ce bana ba za ta faru ba ya ce sai ta faru amma in tana so ta yi maganinta to ta siyo jiragen sama su zama nata ne ta sa wa alhazai ranar ɗaukansu da ranar dawowarsu domin mun miƙe mun ce alhazai na ɓangarorin duniya duk alhajin da kaga an sauke shi a Jidda ya san ran da aka kawo shi kuma a tikitin shi ya san ranar tafiyar shi kuma ba sabawa me yasa a Najeriya ake samun bambanci sai ce saboda jiragen saman ba namu bane kaga haka ne mota ce taka aka kai ka wurin taro sai ka ce wa driver ka ya tafi in ya gama duk abin da yake karfe 1 ce mishi a kofar wurin taron nan yana da zabi dole ne duk inda yake karfe 1 te mishi a kofar wurin taro saboda motar ka ce driver ka ne to amma mota haya ce sai ka bashi naira 200 kai ka wurin taro ka ce to ga 200 na ajiye ka zo ka dauke ni in an tashi nan karfe 1 sai samu yan kwallo za su tafi kwallo suka ce zo ka kai mu a 1,000 ka dawo da mu a 1,000 zai tuna da kai mai taron watan azumi ina zai tuna da kai watan azumi ya dade ba a ganshi ba da an da 2,000 take na zai jira 200 ko kun fahimta wannan kun ga matsalar taron da muka yi a lokacin sai ta watsakar da zargi da mu masu wa'azi muke. Sai muka ce to wannan shine asalin abin da ya kamata. Shine duk abin da za a gudanar, duk abin da za a zarta, a ɗibo su wane ne stakeholders, su wane ne suke da ruwa da tsaki a ciki. Saboda haka koda abu ne ka tashi a cikin gidanka, kaga ƴaƴanka da ake aike jajjage da siyo ice da magi, akwai ran da aka tashi taro dole sai an kira su. Domin ka ce me yasa kullum in na fito break ƙarfe ɗaya ba na samu an gama abinci? Sai matan gidan ta ce to ina aike su jajjage ba sa dawowa da wuri. To yanzu kaga ran da za a yi taro akan jinkirin abinci sai an nemo yara masu kai jajjage. Haka ne ko ba haka ba? Shi ake kira stakeholder, wato waɗanda suke da ruwa da tsaki na mutane. Kana chairman na local government, sai kai tunani akwai tsofaffin ciyamomi, sai kai tunani akwai malaman ka da suka karantar da kai, akwai professors, akwai kaza, akwai kaza, akwai dattawa, akwai kaza. In ka tashi sai ka tattara su, sai ka ce ga abin da muke so jama'a yaya ko gani, ka ba su dama su yi magana. Sai kaga cewa kana daga cikin mutanen da suka fi kowa cin nasara mafi dacewa a cikin gudanar da al'umma. Amma al'umma irin Najeriya ka tashi ka mai da su kawai saboda ka samu mulki, sai ka dauke su duk jahilai ne, ko ka dauke su duk wawaye ne, ko ka dauke su duk gidadawa ne, ko ka dauke su duk ƴan ƙauye ne. Dan haka kawai in ka tashi ka ce ka zartar da kaza, kawai shikenan sai ka ce kawai a kada taken Najeriya a tashi. Kowa ya ga irin yadda take tafarfasa a ƙasar Larabawa. Duk duniya ba inda ake mulki irin wannan irin ƙasar Larabawa. Kowa ga abin da yake faruwa. Ƙasashen Libya mun ga abin da ya faru, ƙasashen Tunisia mun ga abin da ya faru. Me yake neman ya faru yanzu a Syria? Menene yake neman ya faru a ƙasar Mauritania? Menene yake tafarfasa a ƙarƙashin ƙasa yake neman ya faru a ƙasar Najeriya? Duk sakamakon irin waɗannan abubuwan. Kar ya zama kawai dan kana mulki ka ce maganar ka ita ce ta ƙarshe, kowa bai isa ya magana ba. Ka ba da ƴancin jama'a su yi magana, amma sai ka nuna musu su rinƙa yin magana mai amfani. Amma a ciki ko da an samu wawa ya saki harshe, kar ka damu. A cikin wautar da ya yi za ka cire saƙon da yake so ya faɗi, sai ka rabu da wautar shi. Haka ake yi. Amma wawa ya yi wauta, ka ce a je a bubbuge shi a yi kaza a yi kaza, shikenan. In suka haɗu suka yi yawa sai su bubbuge ka, in kuma ba haka ba sai su koma kuma su tararakan maka jama'a. Amma duk wani wawa in ya zo ya yi magana, ya yi masu hankali su yi. A cikin wautar da ya maganganun ana so sai ka yi abstract, sai ka tsintsince saƙon da yake so ya faɗi, wautar shi ka bar shi da ita kawai, shikenan. Wato kar ya zama dan kana mai mulki ka ɗauka talakawanka ko jama'arka abokan faɗarka ne, ka ɗauka abokan shawararka ne, abokan gudanar da al'amuranka ne, kamar yadda Allah yake cewa amruhum shura bainahum. A cikin hadisin Bukhari mun ji cewa a Sayyidina Umar majalisar shi akwai matasa, akwai dattawa. Haka ya kamata, haka ya kamata. Bai kamata a ce majalisar dokoki ta ƙasa sai suwana da suwana ba. A'a, ya kamata a ce ana da 'yan shekara 30, ana da 'yan shekara 25, ana da 'yan shekara 40, ana da 'yan shekara 70. Amma an je an tara tsoffi 'yan shekara 60-60 su ne a majalisar dokoki. Wata ajandar in aka kawo ta gaba ɗaya yadda yake fassara ta, yana fassara ta ne yadda take tun zamanin Sardauna, tuni an wuce wannan tsari. So da haka sai ka je ka ga outdated personalities with outdated ideologies. Tunaninsu na mutanen da saboda su mutanen da ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Akwai wani dattijo ya rasu, Allah ya gafarta mishi, mutumin Borno ne. Alhaji Abba Gana Tarab shi ne sakataren gwamnatin jihar Borno, ɗan boko ne, ɗan siyasa ne, kuma Allah ya mai baiwa game da basira da masaniya game da addini. Yau ɗin nan naga ɗan shi ya miƙe a majalisa,
wallahi da ya miƙe yana magana kawai sai ina tuna uban don na san uban kyakkyawan sani. Wato wata magana ya faɗi wadda a fagen da ni kaina nake ga na ƙware ne amma sai da na ƙaru akan maganar registration na SIM card. Yace kuna magana akan registration na SIM card cewa saboda wasu suna ɗaukar SIM card ɗin da babu register suna bugawa manya suna zagin su suna bugawa suna cin mutunci suna kaza. Yace gaskiya ne a yi registration na SIM card. Yace amma me kuke tunani idan aka samu wani mutumin kirki aka kwace SIM card ɗin shi aka je aka yi wani ta'addanci da shi aka jefar da SIM card ɗin wanda aka yi wa ta'addancin ko aka ci mutunci shi kuma da ya bi kamfanin Glo ko Visa ko wane ne sai aka je aka ga suna da hoton wannan mai mutuncin yace ba kwa tunanin nan kuma za a je a ci mutuncin wani wanda ba alhakin shi kaga saurayi ne a ganin ido na san bai wuce shekara 40 zuwa shekara 41 ba to amma kaga lokacin da aka tara waɗancan ƴan shekara 70-60 su kuma abin da suke tunani su ake bugowa ana cin mutuncin su don haka da yadda za a yi register amma kaga wannan shi kuma da yake dan zamani ne ya hango abin da su basu gani ba so nawa ana samun mutum a bubbuge shi a jefar da shi a dauki motar shi aje ayi fashi da ita aje a jefar da motar shi yana can a asibiti nan kuma ƴan sanda sun zo sun tare gidan shi ana neman shi saboda motar shi ce akai ta'addancin da ita attack da aka kai a Kano ba ku ji abin da ya samu wani babarbare ba mutumin kirki ne dan kasuwa ne graduate ne na BUK babarbare aka dauki motar shi aka je aka yi abin da aka yi da ita da aka zo aka biyo baya aka je aka same shi aka kashe shi aka kashe matar shi aka kashe ƴaƴan shi an kashe gidan gaba daya sai daga baya sai aka ce an gane an yi kuskure ashe shi ma motar an buge shi ne an kwace ta saboda haka ina kawo mana wannan ne ko a masallaci in kai liman ne karka ce zaka fidda ƴan kwamitin masallaci ka zabi ƴan uwanka dattawa a'a waɗannan matasan a samu daga cikin su su waye aka san suna da fahimta suna da basira suna da baiwa sai a ce ku shigo shi yasa kusan shekara 30 akwai wani limami a nan Ƙwarbai har yanzu yana da rai amma ban kiyaye sunan shi ba shine limamin masallacin su Mallam Sani Yakubu a nan Ƙwarbai yana da basira yana da kaifin hankali akwai kanin su Mallam Sani Yakubu ya taso lokacin ya haya Yakubu ya haddace Qur'ani yana da baiwa ina jin lecturer ne a FCI yanzu yana karami a lokacin in yana karatu kai ka ce Shuraim ne ko Sudaisi ne shi kuma wannan liman shine asalin liman na gargajiya da aka gada a masallacin shi ya fahimci wannan yaron ya fi ni iya karatu amma su jama'ar suna underrating yaron Allah ya kai liman ne shi kuma liman ya san gaskiya to haka zo aka tada ya kama wannan lokacin sai ce zo ka dan dana mana sai tura shi a hankali sai ya zani shine ka zauna lafiya kada ka ci zamaninka ka ce sai ka ci zamanin wani za a samu matsala Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji wa minha mashru'iyyati irsal al-imam wal matbu'i ila atba'ihi bi alamatin ya'rifunaha na daga cikin darussan da muke dauka a cikin wannan hadisi shari'ar musulunci ta yadda shugaba ya aika da wani daga cikin mutanen shi zuwa ga sauran jama'ar shi da wata alama wadda za su iya gane shi da ita liyazdadu biha tuma'anina dan su ƙara natsuwa shi yasa kaga annabi ya ba Abu Hurairah takalma tafi da takalman nan kowa ya gansu kace takalma na ne wani ma ya san su din dan haka a bada tuta ko a bada letterhead paper ko takarda ko wani abu wanda in an je za a iya gane mutum da shi an fahimta ya halatta haka daidai ne wa minha imsaku ba'd al-ulum allati la hajata ilayha li maslaha aw khawf al-mafsada wannan hadisi yana nuna mana
akwai wasu ilmomi waɗanda ya kamata ko kuma ya wajaba malami kar ya bayyana su a jama'a saboda wata maslaha saboda wata kyakkyawan manufa ko kuma tsoron wata fitina akwai abin da yake in ka bayyana wa jama'a kwakwalwarsu ba za ta fahimta ba to ka mai bakinka akwai abin da ba wai za su fahimta ba ma rikicewa za su yi gaba daya to ka mai bakinka irin wannan matsalar sai in ta zama karatu ake karatu ya biyo kanta to wannan ba yadda ka iya amma a ce wa'azi kake sai ka lura wannan magana in ka faɗa ba ta da fa'ida gare su sai ka lura a'a wannan magana in ka faɗa ma likita su zate to kar ka faɗe ta sai ka saka ya wannan ilimi وقد عقد الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لذلك بخاري يقول بابي سكتن دغدا اكن هكا فقال يجي باب من خص بالعلم قوما دون قوم باب دكي بياني اكن وند يواري وسو د علمي وني علمي بند وسو فاورد فيه حديث انس في قصه معاذ رضي الله عنه والاتي بعد هذا سيقرارون حديث وند زامو زو مكرنتا انا abinda ake nufi jama'a yanzu nan da muke tara mutane muna karatu ala sifika to wannan karatun ba karatu ne da zaka saki kwanduwa kowace magana ka fade ta ba sai kai nazarin maganar da mutanen da ke zuwa wurin ka dubi irin su za ta amfanar da su ba za ta haifa musu da rudani ba to amma tattare da haka akwai wasu daliban ilimi kuma su kuma sai ka ware su to su waɗannan daliban ilimi su zaka iya fada musu kowane ilimi don su kwakwalwarsu za ta iya dauka wannan abin haka yake a tsarin ilimi kaf da na musulunci da wanda ba na musulunci ba sai dai kaico da yawanci malaman mu na zamannin nan ba su fahimci wannan hakikar ba wani da ya binciko matsala yau din nauyinta zai zo ya fasa ta a jama'a wani kuma yana ganin to bai kamata ma ko menene a zo a karantar da jama'a ba a'a abinda ake nufi daga cikin jama'a akwai daliban ilimi to daliban ilimi su ana ware su da ilimi na musamman daga cikin jama'a akwai waɗanda suke ba daliban ilimi bane ɗan kasuwa ne ma'aikata ne manoma ne ɗan siyasa abinda suke so suna so su ji wa'azi imaninsu ya gyaru zukatansu su yi haske to irin waɗannan ba za ka rinka ballo musu manya-manyan matsaloli ba jama'a da wannan ne yasa ko ga a makarantar nan tamu Darul Hadis tun tsawon shekarun da muka kafa ta za ka ji akwai karatu na speaker da ake sai kuma ka ji an ce akwai karatun aji wanda wannan ya ja mana matsaloli da yawa daga ƴan uwanmu masu da'awa suna zargin mu wai dan me za a ware wasu ana karantar da su sauran ba a yi musu fatan alheri ne muka ce a'a da farko tukuna shari'a ce ta nuna haka na biyu kuma yanzu dan girman Allah jama'a duk dalibin da ke ABU ya cancanta a saka shi ya koyi medicine ko pharmacy ko law menene fa'idar kasafta faculties me yasa ake kasafta departments saboda kowa da gurgurdan abin da zai iya fahimta sai ka ji an ce wannan bangare ne na accounting wannan bangare ne na business admin wannan bangare ne na local government wannan bangare ne na law wannan bangare ne na geography wannan bangare ne na soil science wannan bangare ne na ainihin physics wannan in chemistry waɗannan su suke bio kaza waɗannan su suke kaza a bangaren ma kuma sai a tafi aji su wani nasu ajin daban ƴan aji ɗaya ne wani ƴan aji biyu ne wani ƴan aji kaza ne saboda haka malamai na musulunci ku kiyaye ba komai ne zaka zo ka fada wa jama'a ba wani abin sai ya rikita su shi yasa sayyidina Ali yake cewa dan me za ku ringa gaya wa mutane komai kuna son su ƙaryata manzon Allah ne akwai maganar da in ka fadi wani sai ya ce wallahi ban yadda ba kuma hadisi ce to me kamata irin wannan ka zo rabu da shi bashi tukuna ilimin shi ya kai lokacin da za a fada mishi shi yasa idan kuka ji a haka sai ka ji mun yi sanarwa cewa daliban aji kaza ana neman su kai da baka wannan ajin bakin ka ake ba
amma in ka shiga ajin ne ba za ka iya fahimtar me ake cewa ba. A daidai lokacin da suwana kuma idan da za a ɗauke su a saka su cikin kai kuma ajin da kake, su kuma ba zai amfanar da su ba. Don haka kamata ya yi a ce masu da'awa su yi wa kansu adalci, su kansu ya zama haka suka tsara da'awarsu. Don akwai da yawa daga cikin waɗanda ke da'awa, abin da na sani shi ne iya irin wannan karatun na magariba da isha shi kenan suke wa ɗalibai, ba sa ware wasu waɗanda za su horar da su a kansu zama su ne za su ainihin iya aikin malanta. Karatuttuka irin wannan na magariba da ake tafsiri, karatun Bulughul Maram, karatun Riyadus Salihina, ba za su mai da wani malami ba, amma za su wayar mishi da kai. Hatta wannan karatun Sahihu Muslim da muke yi jama'a karatu ne na wa'azi, shi yasa sai ga an ɗauki hadisi ɗaya ana ta luguiguita shi, ana tattauna mas'aloli a kan shi. Da a ce karatu ne na ɗaliban ilimi, sai an bi kowane isnadi an sakuce shi ɗaya bayan ɗaya. In aka zo mas'aloli na lugha, sai an bi an tattauna su ɗaya bayan ɗaya. A zo mas'aloli na ilimin usul, a zo mas'alolin ilimin jarh wa ta'dil. Amma ka ga nan muna karanta hadisan ne, mu ji fassarar su, mu zo mu ji ma'anonin su, sannan mu ji fiqhun da ke cikin su, shikenan mu yi kabbara sai mu wuce. Allahu akbar. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Saboda haka Bukhari ya kulla babi sukutun da guda akan haka, wanda ke nuna cewa babu laifi malami ya ware wasu ɗalibai ya rinka karantar da su ilimi na musamman. Wa minha jawazu isharati ba'd al-atba' ala al-matbu'i bima yarahu maslaha. Wannan hadisi yana nuna mana ya halatta daga cikin mabiya in ya ga wani abu ya nuna wa shugaban da yake bi don ya bashi shawara, ya nuna mai abin da yake gani yafi dacewa saboda a samu mafita. Wa muwafaqatul matbu'i lahu idha ra'ahu maslaha, shi kuma wannan shugaba to ya dace in ya ga abin daidai ne ya dace da shi akan haka. Wa ruju'ihi amma amara bihi bi sababi, kuma ya dawo ya ce to maganar da na faɗi to abatta saboda shawarar da wani ya bayar. Wallahi ba kaskanci bace, daraja ce. Allah ya sa a cikin jama'arka, ko a ɗalibanka, ko a masu sauraronka, ko mabiyanka, wani ya gane abin da ka faɗa ba shi ne zai haifar da mafita ba, ya ce maka ranka ya daɗe ga abin da ya fi dacewa. An fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan yana daga cikin abubuwan da a yau hukumominmu suka rasa jama'a, shi yasa suke samun kansu a cikin matsaloli irin waɗanda suke samu. In yi wata magana wadda dama akan yi kuka da ni akai cewa ba ni da sirri akai, dama ina faɗi ɗan jarida kan bayi da sirri, wato wasu jami'an tsaro ne wai a yanzu kuma wai suke neman duk Allah albani ya zo ya taimake su, abubuwa sun yi running out of hand, ya ba su shawarwari akan abubuwan da sun karanta wasu rubuce-rubuce nashi, sun saurari wa'azozi nashi. Lallai wannan mutumin da za a tasa shi gaba zai ba da shawarwarin da za su zama mafita. Sai nace Allah sarki, in kun gama amfani da shi kuma ku sake cin mutuncin shi, ko kun fahimta? A lokacin bayan mun gama rikici da waɗannan 'yan sanda jama'a, an sake ni na fito na zo nan, Hafiz Ringin ya turo mutane wai su zo don Allah su bani haƙuri. Shi fasa shi aka yi abin da ya shi fasa shi aka yi, ba wai shi ne bugun kirjin kanshi ya yi ba. Shi ne na tambaye su na ce Hafiz Ringin ɗan banga ne ko ɗan sanda? Suka ce ɗan sanda ne. Na ce sunan police ya taho ne daga state policy, wato wanda yake aikin tabbatar da zaman lafiya da zamantakewar al'umma. Saboda haka har abada a tsarin yadda aka tsara ɗan sanda, to mai ƙoƙarin samar da zaman lafiya ne da lumana, saboda ɗan sanda shi ne jami'in tsaro na gwamnati mafi kusa da jama'a. Don haka ya kamata ya fi kowa sanin ya ake zama lafiya da jama'a. Shi yasa ɗaya daga cikin sharuɗan a same ka ka zama ƙwararren ɗan sanda
shine a samu ka karanta psychology ko sociology ko philosophy ko a same ka ka karanta su duka dan suna da alaka da juna zamantakewar jama'a halayen jama'a irin dabi'un jama'a sai ni ce a lokacin da waɗanda suka sa shi yayi idan su ɗan siyasa ne jakuna shi ɗan sanda ne professional police me yasa bai zaunar da su yace a abinda kuke faɗa mana in muka yi lallai zai ba ku fa'ida amma mu kuma jami'an tsaro zai haifar mana da matsala saboda mutumin nan tsawon lokaci yana amfanar da mu ba ku ganin cewa da ku da shi mu zaunar da ku ku yi sulhu zai fi maku amfani mu ma zai fi mana sai suka ce gaskiya ne da yayi haka nace to da bai yi ba nace yanzu ya ciran wando a kasuwa ne shine ya turo ku daka ne ku sa mun babban riga da ya ciki da wando da rawani da charbi na shiga daki ban dauka ba tana wanke barawo na shiga daki amma ban dauka ba barawo ne sai ya shiga daki sai aka kama sai ce ban dauki komai ba za a ce to shikenan fita okay dan sanda ya kama ka amma yake ba ka da laifin komai amma sai maka sharri sai maka kazafi sai kai ka kotu akan haka sai kuma wai zo yace wai sa shi aka yi kenan dama yana ɗaya daga cikin ayyukan ƴan sanda su kama mara laifi su yi mishi sharri kuma su kai shi kotu akan wannan sharrin to shine wai yanzu an sa sabon commissioner ne na ƴan sanda a jihar Kaduna wai ke neman malamai su zo su taimaka mishi nace ni ba malami bane hands up ni dan boko ne we are capitalists mu an koya mana ne duk abin da zaka yi sai an biya ka kuɗi shawara in ma a dauke ni aiki in ba da shawara a biya ni duk wani SA dake federal government da duk wani SA dake kowace state government a Nigeria ba na jin yana da certificate din da yafi wanda nake da shi a duniya in an dauke shi SA me yasa ba za a dauke ni SA ba sai a banni ni limami mai warin baki in zo ba da shawara mai amfani shikenan sai aka naira 2000 a envelope a sa shi kenan a ci haka rawakallah haka rawakallah haka rawakallah yana mai da kai wawa duk wani wanda yake a matsayin consultant da za a je a nemi shawara a gidan shi ko a office din shi ba yi da certificate da ya kai shi zuwa ga wannan consultancy unit wanda ya fi wanda nake da shi me yasa za a je a nemi shawara a wurin shi a biya shi ni kuma a zo ba za a nemi shawara wurina a gidana ba sai je ofishin wani sai na ce idan ƴan sandan Najeriya suna da wani laifi wanda suke alleging a kaina ni albani su aiko a kama ni amma maganar cewa wai a taimaki ƴan sanda da wani abu wannan bata taso ba sun dade ba su shiga cikin rikici ba ina ruwan mu ba abin da ya shafe mu su suka ga za su shiga aikin gwamnatin ƙasa su kare ƙasa mu aikin mu kawai shine mu wa jama'a wa'azi mu haskaka musu wanda yake da ƙara akan mu ya kai kotu shikenan kawai mu je mu yi ta shari'a ba fulatani ne ni na daji dama mu duk shanun mu a shari'a suke tafiya eh duk ba fulatanin daji shanun shi a shari'a suke tafiya shari'a ba ta damun ba fulatani yana da shanu sai ta siya wa ai ta yi ba wawanci bane don girman Allah yanzu sai da abubuwa suka yi running out of hand sai da abubuwa suka kai yadda suka kai wace shawara ce ba mu bayar ba wani wa'azi ne ba mu ba akan ga abubuwan nan ga abubuwan nan mun shiga kasashen duniya mun ga yadda abubuwa suka fara sun fara daukan wannan salon a kasan nan a daukan musu matakin da ya dace a lokacin akwai wanda yake jami'in tsaro ne sai yake cewa malam muna ganin wasu kananan yara ne suka taso kuke hasada za su ainihin samu sunan da ba ku samu ba muka ce a ba haka bane Allah ya tashi kama shi sai zama kannan shi guda biyu su kenan a duniya yakin ya ci su shi ya bugo yake gaya mini
satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Asha wata mawaƙiyar ƙasar ce ai tana cewa fire on the mountain, ga wuta nan ta taso tace sai dai kuma nobody is on the road. Shine abin da yake faruwa gaskiyar lamari. Kuji jami'an tsaron ƙasa, idan kuna son jama'ar ƙasa su ainihin ba ku cikakken haɗin kai, to gaskiya za ku ci tsawon shekarun da kuka ci ko fiye da haka na cin zalin jama'ar da kuka yi kafin ku daidaita da su. Na zauna wurin 'yan sandan na ga irin yadda ƙiri da muzu ake wa mutum sharri, ƙiri da muzu. An tabbatar bai ba a zauna a yi sharri, a rubuta a kai shi kotu a je a ɗaure shi shekara goma shekara sha. Ku gaya mini in ya fito. Waɗannan dukkansu ba Boko Haram ba, ko uwarshi haram ce sai ya shiga. Uwarshi in aka ce haram ce ita kanta sai ya shiga. So da aka kurinka nazari, tsawon shekaru kun ci zalin mutane, kun wulakanta mutane, wasu suna can cikin gidan kurkuku suna azabtuwa saboda sharrin da wani daga cikin ku yayi, saboda an nemi ya dan kawo abin da bai taka kara karya ba. Idan kuna so sai ku kira for national reconciliation, sulhu na ƙasa gaba daya. Aje a dubi duk wanda aka zalunta a kafa kotu ta gaskiya, ba irin oputa panel a zo a yi tunan asiri kawai da ana son a ci mutuncin a baci da shi da yaran shi ba. A'a, a zo a faɗi, kowa ya faɗi me aka yi mishi. Ku fito ƙarara, ku nemi gafarar jama'a, zaluncin da suka yi kuka ku mayar musu da haƙoƙinsu, sannan ku roƙi jama'a su yafe muku, su ba ku haɗin kai saboda ƙasa ta zauna lafiya. Duk hanyoyi da aka bi aka datse na ƙasar nan fa shirme ne, don duk waɗanda za su yi abin da za su yi a kowane gari suna nan a cikin gari. Za ka shigo Abuja sai ka yi awa uku, za ka shigo Kaduna sai ka yi awa biyu, duk a sakuce komai. Bayan an gama sakucewa kuma abin da ake gudun ya zo ya faru, kenan ya nuna waɗanda suke abin suna nan a cikin garin. A cikin garin jama'ar anguwar ko jama'ar garin ko ina ne sun san gasu. Duk abin da ake a Maiduguri, mutanen Maiduguri sun san wane da wane, ba za su faɗi ba, saboda su waɗanda za ku faɗa kun amintu daga sharrinsu. So da haka ba ku amintar da mutanen Najeriya yadda za su fahimci police is your friend. Magana ce mai sauki kawai yau ka faɗa ɗan Najeriya cewa police is your friend ya fahimta. As far as I Albani is concerned, police is my enemy. Police is your friend kawai kana jin magana ce da za a rubuta a sticker kawai, shikenan police is your friend, shikenan kowa a zo a juya da Hausa, ɗan sanda abokin kowa, ni ma abokina ne a gidan uwarwa. Wai zai yadda da wannan? So babban matsala ce, madamar 'yan sandan ƙasa ba sa zaune lafiya da mutanen ƙasa, wallahi aikin tsaro ba zai yiwu ba. Dole ne ku je ku zauna lafiya da mutanen ƙasa, ku je ku yi sulhu. Amma a yanzu sales ɗinku yana cike da mutanen da kun kama kun tsare, wasu ba su san abin da aka yi ba. Gidan prison yana cike da mutanen da wasu sharri aka yi musu, kuma kuna nan kuna neman sulhu da 'ya'yansu da ke waje, da ƙannansu da ke waje, da 'yan uwansu da ke waje. Ku gaya mana. Na'am, ba ma goyon bayan duk wata barna da za ta shafi ƙasa, kuma ba ma goyon bayan duk wani sharri da zai safi ƙasa. Shi ya sa muka yi ta wa'azozi da wayar da kai don kar a bar yanayin ya kai haka, saboda mun san Nigeria ardun hisba. This is an Arab land, a fertile land. Wannan ƙasa ce huɗaɗɗiya wadda take da taki a jikinta na duk wata fitina in ta zo faruwa, saboda mutane sun daɗe suna da koke-koke da yawa. Ka duba gani, duk wanda ya ce hayya alal alheri a Najeriya ana sauraron shi?
amma duk wanda yace hayya ala sharri za a bi shi saboda kowa yana nan da wani abu da aka yi mishi yake fatan ya samu wata dama da zai rama sai ya ji ga wata dama da za ta zai rama sai kuma ya bar wannan damar ta kubuce mishi direba ne aka dauke shi direba ne dan nan 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 muciyan nan da ƴaƴan shi da matan shi da komai barayi suka dauke shi yaje ana loda kaya su barayin suna jin motsi sai suka watsi shi kuma direba ne kawai kaya yazo dauka aka zo a kama shi can muka same shi a sel din su yana ribewa ba ci ba sha da ƴaƴan shi da komai anan muciya me yayi nan 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 bayan makarantar nan tamu almajiri ne sun fito suna kama muzuru aka biyo aka kama shi a lokacin patrol da aka dauko case din shi sai aka ce mai way robbery kusa da nan gidan malam magaura nan 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 in ka shiga kofar kibau nan ma haka aka kama almajiri ranar da Buhari ya zo garin nan da rana aka kama shi amma da aka jefa shi case file din shi sai aka ce robbery kaje ka ga mutane wannan a ce robbery wannan a ce rape wannan a ce robbery wannan a ce rape sannan tunda babu shaida babu dalili sai shekara biyu for awaiting trial yana jiran ai mishi shari'a shekara biyu an manta da shi suwa suka ja wannan police suka ja mishi kuma sai su zo su ce wai suna son sulhu da iyayen wannan yaron da yana can yana azabtuwa kaje ka karanta ahlari in jahili ne kai me yace wa shurutut tauba an nadmu ala ma fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri in zaka tuba sai kai nadama sai kai niyyar ba zaka koma ba sannan me wa an yuqla ko wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kana cikin laifin to ka bari to tuban muzuru da kaza a bakin shi yana ci kuma nan ta gefe guda yana astaghfirullah astaghfirun nasa haka mata ku tsaya ku yi wa kanku nazari haka mata ku tsaya ku yi wa kanku nazari ƴaƴan talakawa an ba su babu makarantu iyayen su babu asibitoci iyayen su babu aikin yi ka gaya mini duk wanda ya zo ya ce zai mugun abu duk waɗannan da suke abubuwa ba sa kama haya a GRA suna zuwa anguwanni ne ghetto sai su shiga da ka shigo shi kenan sun ganka kawai sai su baka ɗaki suna ba da ɗaki haya naira 700 sai ka zo ka ba da 2000 a guje za su baka duk abin da za ka yi ina ruwansu lokacin da aka yi abin da aka yi a Gombe fa ana yin abubuwan yara ga su nan a titina a Gombe ga video clip suna roƙonsu suna cewa ku zo ku ɗauke mu muma ku sa mu ku zo za ku yi rijistar mu muma ƴaƴan talakawa su ma suna cewa a zo za a yi rijistar su shi yasa nake gaya wani boko wani lawyer nake ce mishi this Boko Haram has come to stay ba addu'a muke ba amma kai yaushe kake tunanin irin waɗannan abubuwan za su faru a irin wannan ƙasar ka ce ga ranar gama su a irin halin da jama'a suke ciki wani an jin mishi a tattali wani an jin mishi a siyasa wani yana nan ya kusa gama jami'a bayan ya shekara da shekaru haka siddan an yi mishi sharrin da bai kai aka ba an jefar da shi ba ka jin yau sai su ce za su kai hari nan za su kai nan sai a ce ƙarya ne gashi kuma an taɓa tunanin za a kai wa 'yan jarida hari ne to gashi nan to kana nan duk wani education secretary da zai cinye kuɗi a kada a gina makarantun primary kada a kai fensir kada a kai rula shi ma wata ran sai su ce to suna nan zuwa saboda haka wajibi ne idan hukumar ƴan sanda tana son aikin ta tafi lallai sai da jama'a, amma kuma ta jimma jama'an Najeriya tsawon shekaru yadda yake duk abin da ɗan sanda zai fito ya faɗi jama'a ba sa ganin cewa gaskiya ne. A nan aji zan tara yara idan ne musu lecture wani lokaci in ce I can see some of you as our future leaders, lawyers, engineers, pharmacists, business administrators, indeed soldiers, police. They say no. In ce ce ina ganin cikin ku nan gaba za a samu shugabanni, sarakuna, limamai, likitoci, shugabannin ƙananan hukumomi, diyara sai su shiru. Ina ganin cikin ku akwai sojoji da ƴan sanda, sai su ce a'a. Nace wallahi yau kwana uku kenan. Nace amma ɗan sanda ba mugu bane, suka ce no. Nayi su bari in sharhi, yara ne ƙanana, ƴan shekara 9 shekara. Nace they are not evil doers, ba mugaye bane, kuskure ne ya faru a tarihi, ku bari ai muku bayani. Suka ki ba za su saurare ka, ba za su fahimce ka ba. Waɗannan yara ke na ƴan shekara 9, ƴan shekara 8, ƴan shekara 10. Me kake tunani ire-iren mu? Saboda Allah, so ina son in cike da magana ta da na fara da ita ne, idan ƴan sandan Najeriya suna son su samu aikin su daidai su yi sulhu da jama'a, sai dai ina ganin sulhun zai ɗauki tsawon shekarun da shekarun zaluncin kuma suka ɗauka. Sai ka yi tunani daga yaushe aka fara aikin ɗan doka a Najeriya. Sarkin Zazzau Aminu shi kanshi ɗan doka ne, shi kanshi ya yi aikin ɗan doka, saurari waƙarshi da ɗan ƙwairo yake mishi, ko na rambaɗa mijin Nana Yalwa ɗan sanda Gulbi ka wuce kwarfewa. Sarkin Zazzau Aminu ake wannan waƙa, shi ma police ne. To ka gani, kaga an daɗe da aikin ɗan sanda a Najeriya. Lami ɗan Adamawa da ya rasu baban wannan na yanzu, tsohon ɗan doka ne shi ma, tun ana sa wando tricota rabin ƙwauri, lokacin ma ba karatu, in za a yi fareti sai a ɗaura tsumma a ƙafar dama, sai a ce mai tsumman sai su jefa, mara tsumman sai su jefa ɗaya, mai tsumman lokacin ba karatu, in an ce left right ba su san me ake cewa ba, sai a ɗaure mishi ƙafa da tsumma ta dama, in aka ce mai tsumma sai ya ɗaga ta, mara tsumman sai ya ɗaga ɗaya, mai tsumman, mara tsumman, mai tsumman. Ina fata an gane. To Allah maɗaukakin sarki ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Shikenan addu'ar mu kenan, mu gudunmuwan mu kenan. Ma ana son shawara a kawo kuɗi, karatun boko kuɗi muka biya aka koya mana, ba karatun musulunci bane da ake sadaka. Ba inda Bature ya ce in kai shawara kyauta za ka samu lada, Bature bai taɓa gaya mana haka ba, musamman mu da capitalist suka koyar da mu, America suka koya mana. Wani lecturer mu yana cewa ko babanka ne yazo in kai mishi abu to kai ɗan yi ragi kaɗan, but don't make it free, don't. Yawwa, capitalism malam, jari hujja kuɗi. Allah ya taimaka. Malam yake cewa wa minha idkhalul mashura ala al-imam min ahli al-ilm wad-din. Sannan wannan hadisi yana nuna samar da shawara ga shugabanni wadda malamai da masu addini za su rinka gabatarwa. Wa min wizara'ihi wa khassatihi, haka nan kuma shugaba ya samu ministocin shi da kuma masu bashi shawara na musamman su rinka bashi shawara. Wa ardun nasihi lahu, kuma duk wanda yake da nasiha to ya samu fuska wadda zai iya tunkara shi kai tsaye. Wa in lam yastashirhum, ko da bai nemi shawara a wurinsu ba. Kaji wannan shine asali, duk shugaban da yake zaune lafiya da jama'a shi haka asali. Amma yanzu kai kaji ɗan fashi da makami a bayan gidanka suna shirin za su shiga su yi fashi da makami, tsoro na farko da zai kama kan kaje ka gaya ƴan sanda, sai ƴan sandan su koma su gaya musu, na haka sai su dawo kanka. sai ka wuce ana fashi da makami a daji, in aka karbe abin da aka karba, in ka zo ka samu yan sanda wai sai ka ji suna tambaye ka wai bindiga wace iri ce, bindiga wurin su wai wace iri ce, ka ce a je ka gani, ni da nake driver sikiyari na san kan sikiyari da taya in ta fashe, amma bindiga je ka gani wace iri ce, wai suna tambayar ka. Ba zai taba yiwa ba lallai shugaba sai an bashi shawara, kuma lallai ne shi ya kokarin shimfida yanayin da jama'a za su suna da aminci da shi. Amma yanzu kamar maganar da muka gama, su yi amfani da kai daga baya kuma su yi fada da kai, gobe ka dauki shawara ka kai musu, ba zai yiwu ba. So da haka ku yi kokari ku gyara tsakaninku da jama'a, shugabanni ku yi kokari ku gyara tsakaninku da jama'a. Yanzu kai baka ganin ba ra'iwar haka irin yadda sarakunanmu suka samu kansu a halin da ba su taba samun kansu ba, a ce kananan yara sun je sun yi attacking gidan sarki babba irin sarkin musulmi, an fitar da shi ta bayan gida, sarkin gari ka za a ce an fitar da shi a guje da mota, sarkin gari ka ba ya taka a guje irin yadda ake bin barawan mangwaro ya gudu sarki, me yasa ba a taba samun irin wannan a tarihin kasar nan ba? To wannan yana alamta maka lallai ne a yi kokari a gyara. In ba haka ba, waɗannan abubuwan da kuke jin suna faruwa a ƙasar Masar, irin atrocities, zaluncin da su Mubarak suka yi a ƙasar Masar, da irin su Zainul Abidin a ƙasar Tunisia, da irin kama karya da su ainihin wato Assad da ɗan shi Bashar al-Assad suke a ƙasar Syria, shine yanzu Allah yake ta kama su da zunubin su. Ku ji tsoron haka, ku ji tsoron haka. Babu abin da ke karya mai mulki irin zalunci, kamar yadda ba abin da ke karya malami irin bid'a. Ku kiyaye, bid'a ta karya malami, zalunci ya karya mai mulki. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. ومنها جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي، قال القاضي يا رحمه الله وقد كرهه بعض السلف وقال لا يفدى بمسلم ولكن الأحاديث الصحيحة ترد عليه، فهي تدل على جوازه سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا. وأن حديث يانون باب لي في كتير من زن الله صلى الله عليه وسلم ناباك فانسر واتاد أبانا. To kuma haka zaka iya fada wa kowa ma, ka ce wani na baka fansar uwata da ubana don Allah fada min kaza. To amma alqadi iyal yace sai dai wasu malamai cikin malaman farko sun kyamaci haka, amma sai malam yake cewa a gaskiya, saboda Allah hadisai ingantattu sun tabbatar da haka, don karka sun tura waccan magana tashi domin sun nuna halaccin haka. Wanda ake wa hakan musulmi ne ko ba musulmi ba, mai rai ne ko ba mai rai ba? Na fata an gane ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu. In ka zo magana zaka iya cewa qalahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi abi huwa wa ummi, manzon Allah ya faɗi wannan maganar sallallahu alaihi wasallama, na bashi fansar uwata da ubana. An fahimta jama'a? Wannan babu laifi akan haka. Haka kuma zaka iya tambayar wani a yanzu ka ce wani yi min kaza, bi abi anta wa ummi, baban naka yana nan da rai ko ba shi da rai, baban naka musulmi ne ko ba musulmi ba, duk zaka yin haka. Babu laifi akan haka insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To za mu ainihin wato saurara anan, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ƙarfe 4:30 insha Allah ta'ala, sabar za mu yi karatu insha Allah. Na'am. Wannan yace to yanzu waɗannan maganganun kenan sun nuna a daina shiga police. Ina za mu ce a daina shiga police? Ai ba cewa muka a daina shiga police ba, amma muna faɗin menene ya faru a cikin industry din sofa, kuma muna ba da shawarar ya za a yi a gyara. Idan kai ka fahimci wannan kenan, ashe muna ƙarfafa irinka da ku shiga ciki, ku yi ƙoƙari ku gyara yanayin. Ai ba wani abu da ya ɓaci wanda ba za a iya gyara shi ba. Abu na farko da ya fara ɓaci a Najeriya shine wannan system din da muke akai, system na malanta da da'awa shine ya fara ɓaci. Samuwar da aka samu masu manufar gyara suka shiga ciki, ba gashi al'amarin malanta da da'awa yana gyaruwa ba a ƙasar? da za a tashi karatu irin wannan sai kun tara min sadaka sai an tara sadaka to dan me dole ne ba dole bane da sai na lura wasu karerayi na yi wa Allah karerayi anan dan in nuna ni ina da wata karama ko in harari sama haka sai in ce na hangi lauhul mahfuz duk corruption ne da ya faru a cikin system na malanta a da yanzu da mutane masu manufa suka shiga kyawawa kana garin abubuwan suna gyaruwa dan haka muna fatar in Allah ya sa akwai mutane masu manufa da za su shiga cikin harkar muna fatan a samu gyara a ciki su kenan wannan baya nuna ana cewa kar ka shiga amma in zaka shiga din ka tsaya kai taka tsantsan tukuna sannan kai tunanin yaya yanayin yake kuma waɗannan kalubale zaka fuskanta kuma me zaka iya yi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan alkhairi na alaikum salam na alaikum salam na'am.